Daga muryar Amurka a Washington DC. Ma sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da Sarauniya Niya FM da kuma Ghana. Idan muka je za mu sami wannan shiri a Alpha Radio a Kumasi kenan. Haka kuma idan muka koma yanar gizo mu za mu iya jin mu a voahouse.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara, da fatan mun shiga azumi lafiya. Safinatu,
na'am.
Eh to sai mu ce Allah ya nuna mana
amin ya Allah. Amin amin.
Dukkan mu ma da masu sauraron mu.
Amin amin. Masu sauraro, duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 17 ga watan Mayu shekarar 2018 maganar kenan.
Haka yake, za kuma mu yi magana ne akan matakin mahukunta a jamhuriyar Niger na kulla asibitoci, wasu asibitoci masu zaman kansu a jihohin kamar Damagaran, Maradi da Difa, a kokarin su na inganta matakin kiwon lafiya kamar yadda suka ce.
Abin da ake yi ya kamata a yi shi cikin ka'ida. Ya harkar kiwon lafiya ta jamhuriyar Niger, kamar abin da ake cema da Turanci Politique Nationale de Santé, da kamar gurin da ta nuha abin da take ne, abin da take so ta cimma. Abin da kullum muke faɗi tun kafin wannan minista ya fito, akwai inspector de service wanda ya kamata su rika bincike. Wannan aikin su ne ba musamman ba, kamar yadda na faɗi harkar likitoci ma, a komi ya abin da ya shafi lafiyar jama'a.
Mu masu zaman kanmu muna da laifi. Menene laifin mu? An ce mu tsaya mu bi gaskiya, mu tsaya wutar mu bi gaskiya, ba kowa bane. Wani yana yi, wani bai. Ina magana da sunan dukkan likitoci masu zaman kansu.
Bayan karanto sakonnin amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, za mu ba ku damar bugo waya a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655. Dan jin yadda kuke ganin ya kamata bullowa inganta harkar kiwon lafiya a kasashen mu.
To Safinatu da masu sauraro, kan rukumanta fa akwai filin nan na kwalamar Ramadan wanda muka saba kawa duk watan azumi tunda lokacin Allah ya kawo mana shi. To amma yanzu zamu fara ne da amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku na cewa taya kuke ganin ya kamata gwamnati ko kuma gwamnatoci a kasashen mu su inganta harkar lafiya ga al'umma.
To sakon farko ya fito ne daga Hannatu Maman Sultan Tudun Wada. Tace salam yau da gobe, hakika gwamnatocin kasashen mu na Afirka na da rawar da za su taka na yin garan ba la asibitocin mu ta hanyar samar da cikakken kayan aiki na zamani, da samar da ƙwararrun likitoci da malaman jinya, da samar da isassun magunguna da saida su cikin sauƙin farashi domin talaka ya iya saya, ku tashi lafiya.
To amin. Sai kuma na Mairo Umar Makera yace salam yau da gobe, a gani na kam ya dai kamata a rika ware kuɗaɗen kula da asibitoci da kuma a rika biyan likitoci haƙoƙinsu cikin lokaci, ku tashi lafiya.
Sai Lawali Manchester Kamba yace yau da gobe, hakika sai shugabanni sun dawo da rakiyar asibitocin kasashen waje, a inganta asibitocin mu na gida da ƙwararrun likitoci da kayan aiki da magunguna masu inganci, a wayar da kan talakawa da su san muhimmancin zuwa asibiti yafi zuwa shagon saida magani. Allah ya sa mu dace.
Amin. Sai Sale Shehu Shahada yace salam yau da gobe, abu na farko dai shine samar da ingantattun kayan aiki a asibitocin mu, da samar da isassun malaman kula da lafiya masu yawa ƙauye da birni.
Sai Prince Husaini Mika Rijau yace salam yau da gobe, ikon Allah, hakika gwamnatocin mu ba su da wani amfani a bangaren kiwon lafiya, domin kuwa in ka je asibitin gwamnati da na kuɗi ba su da bambanci a kasashen mu, domin ko ina ka je kuɗi ne zaka biya sannan a fara duba ka.
to fa to sai mu ce Allah ya kyauta.
Amin.
Sai Sanusi Ishaq Adam Tudun Wadan Dan Kade yace ta hanya da gwamnatoci za su inganta harkar lafiya shine ya kamata a samar da kyakkyawan yanayi a asibitocin mu, a samar da kwararrun ma'aikatan kiwon lafiya, da samar da magunguna masu kyau masu rahusa domin talaka ya iya siya. Domin babbar matsalar da tafi addabar al'umma ita ce rashin bada kulawa da ya kamata da kuma tsadar magunguna da yawan tafiya yajin aikin likitoci da suke yi.
To idan muka koma shafin mu na Twitter @ishaq_babanlau yace ana wa ganin ya kamata gwamnatoci su rufe ido su daki gawa domin mai rai ya ji tsoro wurin dauka tsauran matakai. Ya kamata kuma a rinka biyan likitoci haƙoƙin su akan lokacin da ya dace, kuma a daina sa siyasa cikin lamuran kiwon lafiya. Nagode yau da gobe, ku huta lafiya.
To haka yake, barin karanta guda ɗaya mu rufe a shafin Twitter inda Ishaq Babalau Allah sana faɗa daidai yace ana wa ganin ya kamata gwamnatoci su rufe ido su daki. To wannan kika karanta mani shi ma
mun ce Azumi ya
fa. To sai an ce at matakai MTK kenan yace kamata yayi gwamnati ta fitar da tsarin da zai ba wa kananan asibitoci su tafi da kayan aiki na zamani kuma sassu ga ma'aikata. To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
To Usman, kafin mu cigaba bari mu waiwayi Maryam Bugaji dan jin me ake ciki ne game da cutar Ebola a kasar Congo.
To abinda ake gudu ya auku a Congo Kinshasa domin yanzu cutar Ebola ta kunno kai cikin birni mai dauke da mutane sama da miliyan 1. Cutar dama a yankunan karkarar Congo aka fa samu. Shugaban bada taimakon gaggawa na hukumar lafiya ta duniya Dr. Peter Salama ya shaida hakan a shafinsa na Twitter. Ya bayyana cewa lalle shigowar Ebola cikin birane ba karamin kalubale ne ba, domin dole ya canza akalar tunanin tunkarar annobar. Ministan lafiya na kasar ya bayyana bullar cutar a wasu mutane biyu da ake zargin sun kamu da cutar a birnin Bandaka, gari mai dauke da mutane kusan miliyan 1.2. To dai an taba samu bullar cutar a birane, domin a shekarar 2014 an samu bullar cutar a biranen kasashen Liberia, Guinea da Sierra Leone, inda mutane sama da 11,300 suka halaka. A farkon wannan watan ne aka yi sanarwar bullar cutar a garin Bikoro dake lardin Equator a kasar Congo Kinshasa. Kawo yanzu an tabbatar da kamuwar mutane 3 da ke raye daga mutane 44 da ake zargin sun kamu da cutar. Ana zargin cutar a mutuwar wasu mutane 41 a cewar hukumar lafiyar. A makon da ya gabata kasar Congo ta amince a yi amfani da rigakafin cutar da ke matakin gwaji a kasar ta domin dakile yaduwar cutar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To Allah Ubangiji ya ba mu lafiyar.
Amin.
Wannan cutar Ebola kan sai mu ce Allah ya kiyaye kuma ya takaita wannan
wadda ba ta da dadi.
Wallahi haka yake. To kasancewar muna magana akan Niger ne, zamu ba ku dama domin kyau a ya kamata a ce ɗan Niger ku daure ku bubbuga.
To Allah ya sa su samu wasu man saboda abin ina ga sa'a ne.
Haka yake. To ya kamata dai in sun buga zamu ji ne shin wannan magana na kulle wasu asibitoci masu zaman kansu a Niger yaya suke kallon al'amari. Lambar mu ita ce alama tara 1202205655. Ga wani nan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana?
Sunana Abubakar dan Hajiya daga Gurore jihar Adama.
To Mala Abubakar, muna jin ka. Ya kake kallon rufe asibitocin nan da aka yi a kasar Niger?
Eh to gaskiya ni ina ganin rufe su da aka yi ya daidai inda an yi shi da kyakkyawan niyya. Domin inganta asibitoci domin talakawa su samu su ci gaba.
Eh to mu kuma a kasashen mu kamar irin Najeriya din yayi kamata kuke ga kamata bullo irin wayannan asibitoci don inganta harkar lafiya.
To a Najeriya ma ya kamata gaskiya gwamnati ta yi hoɓɓasa ta samu da magani a asibitoci na gwamnati gaskiya. Domin su ma masu zaman kansu su ma a yadda aka yi a Niger su ma a ci gaba da bincike domin talakawa su samu magani mai inganci a cikin.
To mun gode Abubakar daga Gurori a jihar Adamawa. To ga wani kuma a layi. Salamu alaikum.
Alaikum salam, barka da warhaka.
Yawa barka dai da muke magana.
Malam Usman Kabara, kuna tare da Musa Hadarin Asaba ka shine tafko
da. A'a, Musa Hadarin Asaba.
To, yau ga Musa Hadarin Asaba Usman.
Yau, yau ka samu layi kenan.
Layi yau, yau na da ci ba.
Kai masa asabanci kenan.
Eh, gaskiya.
To muna jin ka.
Da ma kuma ga. Kuma kasan su ce.
A gaskiyar lamari ba saurari mu don in naku ba dai kuna ba da
abinda muke magana asibitocin gwamnati asibitoci masu zaman kansu da gwamnati ta rarrife din nan a Niger wasu daga cikin su kan inganta maganar lafiya shine muke magana
eh a hakikanin gaskiya eh wanda aka tsaye da aikin su ba anan jimodin ni a gaskiyar lamari mu ɗan Niger gaskiya mu goyi ban haka saboda Allah
eh to mun gode sosai
in kullu akwai talakawa da jama'an da suke tsin zuwa irin waɗannan guraren domin a ga musu a
cikin su
muka kyan ta kada
to mun gode Musa Hadarin Asuba da magaran eh yawa to yanzu kan Safinatu anan zamu tsaya da daukar wayoyi bari mu dan shakata
ka
Salam alayka sayyidi kalam yaayi Salam alayka asqal asqiyaayi Salam alayka asqal asqiyaayi Salam alayka min rabbil samaa'i Salam alayka daiman fil inqidaa'i Salam alayka Ahmad ya habibi Salam alayka
Usman game da wannan batu na kulle wasu asibitoci masu zaman kansu a Niger da zummar inganta harkar lafiya kamar yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayyana wakilin mu Yusuf Abdullahi ya hado mana tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren muhawarar yau da gobe
yanzu haka zauren namu yana tare da malamai maza da mata da farko dai akwai Mamman Sani babban magatakardar kungiyar jami'an kiwon lafiya ta San Famed da Lawali Adamu daya daga cikin shugabannin kungiyar fararen hular Niger sai kuma madam Kasim Hajiya Safiyatu shugabar kungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu to malamai barka da yau Mamman Sani ina ga da kai zan farawa shin ya kake kallon wannan matakin na ministan kiwon lafiya
to kamar da sunan kungiyar mu ta San Famed mu kullun abinda muke hadi kuma zan rattaba shi yau kamar abu komi abinda ake yi ya kamata a yi shi cikin ka'ida saboda kun san ita harkar kiwon lafiya ta jamhuriyar Niger kamar abin da ake cewa da Turanci Politique Nationale de Santé akwai objective kinta kamar gurin da ta nuha abin da take nihi abin da take so ta cimma to abin da suke so ta cimma shine da Turanci ake cewa objective kamar shi na a samu a ba al'umma magani a gidan likitoci gaba daya in aka ce gidan likitoci ba musamman ma gidan likitoci na gwamnati a'a har masu zaman kansu ingantattu shine da Turanci ake cewa kalite don ingancin wannan shine ake nema shi ko inganci a yanda ake fasartar da inganci in aka ce inganci kamar abi doka abinda aka faɗi cikin doka ai aiki da shi kamar musamman ga harkar gidan likitoci masu zaman kansu har ma ga likitoci na gwamnati na sa matsakaito abu doka saboda mu yanzu kamar da muke magana muna aiki ga fannin gwamnati mai kamar wa'annan dokoki da ake ba kamar gidan likitoci masu zaman kansu a'a hal mu ana matsa mana ana matsa guya na arka aiki da doka kuma wannan arka aiki da an samu kalite kamar yadda na faɗi wannan abu ne mai kyau
wato idan na fahimce ka matakin ba wai kawai ya shafi asibitoci masu zaman kansu ba hawo na gwamnati
a wannan ina hudi kamar a kamar abu da nace kalite dan aje a ciyo kalite mai musamman kamar a harkar fanni na rihe gilikitoci paske ai akwai tarihi saboda aka fara yanzu abun ya mai dan dama a lokacin da aka fara in kuna tana akwai likitoci na su zaman kansu an ya mai wanda aka rihe manya wanda aka yi taburi ku yan jarida kun sani ba abun da ba a rubuta ba abun da ba a hadi ba gidan jaridodi ba abun da aka yi ba minista sai dai kai da ya tattara kowa da kowa ina tana reunion zuwa reunion wanda yake cewa reunion de verite an yi zuwa biyu zuwa uku an yi tantamna a hadi gaskiya abun da ya kamata da abun da bai kamata ba kuma mu a lokacin da mun dau magana mun hadu position kin kungiyar mu matsayin mu ta San Famed muka ce abu mai kyau ne in dai hal mutum bai ci ga ka'ida ba saboda ita harkar lafiya ba abun da ya kamata a yi wasa da shi bane abun da kullum muke hadi tun kafin wannan minista ya fito akwai inspector de service wanda ya kamata su rika bincike wannan aikin su ne ba musamman ba kamar yadda na faɗi harkar likitoci ma a komi ya abun da ya shafi lahiyar jama'a daga torodi har zuwa can fashi in kuna so ungurti zuwa tera su rika zuwa ko ina su ga wai menene ake gidan likitoci menene al'umma ake mata na samu a samu lafiya ingantatta wannan abu ne muke wanda bai a cikin kaida a doka tabbike shi babu matsala
amma so, wasu na ganin kamar an fi matsakaimi ne a wajen asibitoci masu zaman kansu maimakon a fada da abun har zuwa asibitoci na gwamnati
a kusan kamar abun da ake hudi kowa abun da ake kamar na hudi ni yanzu aiki nake jagora ne a babbar alikita ta community kenan na sa abun da ake in ku lura tun da fara na kwatanta da wannan sakaimi da ake ba kamar likitoci na na masu zaman kansu bane mu kamar likitocin gwamnati kullum muna samun inspector suna visit in opinion suna ana yi wannan abubuwa kun sani an yi shi da minista ya fito kamar a gidan likitoci na gwamnati menene mutane ba son aiki ne a zo a ana biya waye bai zo aikin shi ba mun kuna tuna minista har yasa installation planning guard obligatory ko har yazo na abun inspector suna bin shi don mu mun ce ai aiki da doka duk wanda bai cikin doka a dau matakai in hali yana yiwa paske su ma gidan likitoci masu mun kansu in aka gudi ba suna bada suna ƙara ƙarfin gwiwa ga samun lahiya al'umma saboda likitoci na gwamnati ba isassu bane a ƙasar mu in aka diba akwai abin da Bature yake cewa to da couverture sanitaire har yanzu a ƙasar nan ƙware ƙase yake ba bita da kulliya kamata a rike ba a samu adirita in yana yiwa
madam Kasim kamar yadda na faɗa farko cewa kina shugabantar kungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu shin ya kuke kallon wannan matakin na ministan kiwon lafiya
mu masu zaman kanmu muna da laifi menene laifi mu an ce mu tsaya mu bi gaskiya mu tsaya wa tarar mu bi gaskiya ba kowa bane wani yana yi wani bai ina magana da sunan dukkan likitoci masu zaman kansu eh an baka authorization an ce ka bada kai transmitter indonesia me yasa aka ce kai transmitter indonesia static saboda a san lalle zone din nan kana aiki ko baka aiki eh an baka authorization aka ce ga baki aikin da zaka yi kana iya komawa ka tambaye extension in ka tambaye extension kenan baka taka doka ba eh aka maka extension sai ka zo ka sa duk abin da zaka yi wani echo da zaka yi wani scanner da zaka yi kenan ka tambaya lalle do ka tambaya kenan wannan in kai minister bai da izini ya zo ya rike maka tunda bisu gaskiya yanzu wanda aka ce arhe zanda ba mu ji dadi ba kuma ni na san da ana aika musu wasiƙa ba sani ba wanga ne zandar ya anyi amma na aika musu wasiƙa cewa an ba su delay wata uku ko ta shi da kake arhe musu likita su yi conforme a la reglementation kamar su bi ka'idodi na doka da yace to in baka bi ka'idodi da doka ta ce ba dole ne sojojin da ke gare mu da ke nan cikin ministry na likitoci suna yake cewa inspector de travail dole ne su ma suka test kai inspection za su zo su rubuta takarda su yi report su kama minister in su kama minister shi zai aiki da abin da inspector ya zo ya ce mishi kenan dole ne inspector shi kuma in ya gaya wa minister zai ce to a bi kan doka a doki wata takara ya za a yi da wannan likita amma ni ina kiran likitoci tunda aka ce musu su bi doka su bi doka in mutum bai da gaskiya dole ne minister ya yi mishi likita amma kuma ba mu so ana rahe likita me yasa ni yau in aka rahe likita har rashin lafiya nake zone inda an da kai mutane aka rahe musu likita an maida su baya in mutum ne yayi laifi a kiraye shi a zannar da shi wani takarrun ka ba su cika ba ga abin da zaka yi ko ku baka da authorization to in su mutunan nan bai yi ba dole ne za a rahe amma mu ba mu so a rahe ko da za a rahe ma shi a kiraye shi amma wurin nan sai a nemi wani iron place tunda akwai diya da suna so su bude likita kenan da arhe likita na amai da ɗan zone din nan baya menene yau yawo a cikin minti biyar a cikin minti ɗaya ana iya samun mutum hudu mutum biyar su rasu balle lokacin ganin dama da zai fara kenan likitar da ke cikin karkara yanzu ka ɗauka zone din bisa nan ta basura ba kowa yake da mota ba kenan ya kare likita nan ta cikin basura ko aka rike likita nan ta Niamey Doni yau shi za su taso su zo har cikin gari su yi magani kake suke ka yaro gidan likita ko kake ake kawo mutum in babu likita kusa in wanda za ta aihuwa ce kun gani ta aihu cikin mota ko kuma dan ya rasu ko an samu matsala biskan wannan gwamnati ma an maida ta baya menene maida gwamnati baya wannan likitan nan kun ga tana biya yan ku
wato haraji
tana biya haraji tana biya Nijelek tana biya SNE tana biyan case national security sosai tunda ma'aikatan da ke ciki tana biyan case to ya kare ya likitan nan kenan gwamnati ma an maida shi baya an rage mishi wani abubuwa da yake samu kuma shi su kuma ma'aikatan nan an maida su baya sun koma oshomaji an maida kuma iyalinsa cikin matsala tunda wanda aka maida shi oshomaji zuwa zai yayi bara kuko yaya ne zai kenan kuma gurin nan kuma akwai wani ƙari da za a yi kuma kamar bisa kan insecurity tunda tana mutunan nan da za a rayu likita shi bisa yanda zai yi ba zai zama escrow ko zai zama ya tayi yana bara ko yana shiga biro yana wan duka sai dai abubuwa ne da ya kamata a kiyaye
malamai Adamu kaji irin tsokacin da malamai suka yi game da shi wannan matakin na rufe wasu asibitoci masu zaman kansu saboda zargin su da rashin cika wasu ka'idodi matsayin ku na kungiyoyin fararen hula ya kuke kallon shi wannan matakin na ministan kiwon lafiya
yo bashiwa a dauke ka karance da Allah kace kai kuma ta dauke ka aiki zaka kai ka bauta ma gwamnati kuma ka zo ka saci gwamnati kenan ka ci amana
menene sata gwamnati
sata gwamnati kamar ma'aikacin gwamnati wanda Allah ya ba hanya gwamnati ta dauke shi aiki ta kai shi wakili kamar jihar Difa wanda muka bincike shi wanda ya bude likitan nan jihar Difa wakilin gwamnati ne ma a can jihar Difa dan babba ne cikin likita kamar shine an mai gado na biyu a cikin babban likita da'irar jihar Difa kuma yake ya bude likita mai zaman kanta da sunan shi kenan kaga wannan ya yi ci amana saboda ma'aikacin gwamnati ne yana dauka albashin gwamnati kuma ya je bude marmakin ƴan malata in suka zaka cikin gidan likita na gwamnati shi sa lokacin shi musu magani sai ya maida su can cikin wannan likita tashi mai zaman kanta ana amsa kudaden gare su bai huce shi dauki ɗan malata guda biyar shi musu magani kuma a kyauta marara ake a kasa ta gwamnati amma iya kai su ci a wurin shi sai ka iske shi ɗan malata guda 80 zuwa 100 ko kowane ya biya jika biyar kenan kaga wannan babban laifi ne ba wai ma wai rishin ka'ida na wannan na farko ayat tambaya waye bashi izinin bude wannan likita shi a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati yana da lamba matricle na gwamnati ka gane ko nan babban ayat tambaya ce ya akai in da muka bincike sai muka gano da in akai takasukai takarda suna kai macan kamar wakili da RSP wanda a cikin jahal shi kuma in ya bincika sai ya takarda ta ba da izini kai mu gwamnati jaha shi saru shi gwamnati jaha shi ai ba tsara shi mu cika tunda shi wannan da respect shi ne kamata ya bincika san mutumin nan wani iri ne wani aiki ke mai asana shi takardun shi ma wani diploma ke gare shi kaga wannan abubuwan su ne suka kaci kas ai ko da mun kashi wannan labari aka ce cikin wata mayu an kare su kuma cikin wata mayu ne aka aikata bincike kenan kaga abubuwan sun zo da sauri amma ko da muka guni aka ce ai ma'aikata ne na gwamnati kuma su ne kamata su ba ƴan malati na ƙasa magani cikin gidajen asibitoci na gwamnati kuma suka bude nasu asibitoci na kansu sai muka ce a sha ai mu gabu a zandar ma ita ma wadda aka rufe likitarta ita ma ma'aikaciya ce tana ba da darasi a babban makaranta ta gwamnati ita ma tana da albashi ita ma ta bude nata gidan likita inda likita kenan kaga lokacin da zaka kwata ba yara darasi batta daukar lokaci cikakke batta da nutsuwa batta da komi sai ta sake shi ta je can inda ta dauki wasu ma'aikata ana juya ƴan malati na babban asibitin birnin Yamai birnin da Magara da sanayya ƴan uwarta likitoci ta dauka ta ba su suma kwangila su je su yi mata aiki cikin likitarta kenan kaga akwai ci amana na maradi ya akai na maradin etranje ne ba dan kasa bane biyan saka cikin kasa aka mai takardu aka ce likita ne yanzu etranje ya zo a kasa mai sayar da irin magani na gargajiya baki hanya sai a iske shi da takarda shi cikakken likita ne ba a ji aka yi bincike ba aka zo aka bashi kuma ya dauki ma'aikata ƴan Niger suka zo suna mishi aiki har shi ke allura har shi ke fansama
har shi ke likita bane shi
ba likita bane har shi ke hoshi
idan na fahimci abin da kake nufi lawali har wajen ba da izinin ma akwai sakacin gwamnati kafin ma a ba da izinin
can ne ma zani babban sakakin su ne wakilai da gwamnati ta ba amana a cikin jihohi su ne adda wannan sakaki sun cuce kasa sun suci al'umma wadda ba ta lahiya kuma sun cuci gwamnati ta hanyar gwamnati shi da kasa takarda hannu ga takarda shi ba da izini ce mutum ya bude gurin aikin likita
mamma sani kaga zargin da kaji irin zargin da ake muku ku likitoci na cewa kuna aikin gwamnati kuma a gefe daya a samu cikin likitocin da abukanan aikin ku wadanda ke bude asibitoci masu zaman kansu
to Allah ubangiji ya kai mu mako mai zuwa mu karasa kin san ba wai Niger kawai ba gaskiya wannan matsala ce babba a masu asibitoci masu zaman kansu a irin kasashen mu gaskiya ya kamata a duba abin da idan basira saboda lafiyar mutane ne tafi komai muhimmanci
kwarai kwarai
to yanzu kan sai mu ce aikin ga tunda dai wannan mun tattauna ya kamata mu dalle ka inda na huwayo din nan kin san ana azumi din nan kwalama dadi gare ta gashi yanzu ko ga labarin talliya da mai da manja.
Usman, za mu ƙara tattauna wannan sati mai zuwa ka manta.
Eh, shi sai ana ce Allah kai mu mako mai zuwa. Eh, to yanzu kan bari mu je mu ji yaya za a yi da ke da masu sauraro duk gaba ɗaya ku to mu ranka ya mu shiga kitchen.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mata barkamu da ƙara saduwa a nan wannan wata mai albarka. Yanda muka ga farkon shi lafiya, Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga Katsina. Abinda aka sani dai abinci shi ko in ce girki ko wani iri ne, yana buƙatar natsuwa da haƙuri. Dan ba abu bane mai sauki a ce mamace yau da safa za ta fadi me za a dafa, da rana za ta fadi me da za a dafa, da daddare ma haka, gobe haka, jibi haka. To wannan abu yana da wahala, sai kai ta tunanin ma me za ka dafa, duk wani tunani naka sai ga yana neman bacewa. To shi ya sanya sai dole ana sa haƙuri, ana kuma ta tafiya dai haka nan dai a samu a rarraka. To a filin nan namu na yau za mu yi abin nan ne kan kankana. Juice za mu yi kan kankana. Saboda ita kankana yawanci sai dai wasu su yanka, su sha, ko ko an yi wuta a yi fruit salad da ita, akwai jefi-jefi wanda za su markaɗa ta a sha. To yau tamu kankanar za mu yi amfani da ita ne tare da citta ɗanya da kuma lemu. To idan uwar gida ta tashi, za ta nemi kankanarta, sai ta fere. Idan ta fere kankanarta, sannan sai ta yanyanka ta. Idan ta tashi yanyanka ta, ba za ta yanka irin mai girma haka sosai ba ko ƙanana, ta ɗanyi dai ɗan makamanci haka. Sannan sai ta raba gida huɗu, sai ta aje gida ɗaya gefe ɗaya, sai uku ta haɗe su wuri ɗaya. Sannan sai ta fere cittar ta ɗanya. Ya danganta kar ta sa ta da yawa, ka kuma ce kaɗan, daidai dai ne za ta fito a ciki in aka bar kaɗa yayi ƙanshi yayi daɗi. To sai ta fere ka abin nan ɗinta cittata, sai ta haɗa tare da wannan kankana da aka aje gida uku ɗin nan. Idan tana buƙatar lemun ɓawo, tana iya neman shi ta sanya, don yawanci lemun ɓawo ma sai ga wani tsami ke gare shi. To idan tana tunanin saboda tana gudun tsamin, tana iya neman fasta class ɗin nan na orange, sai ta neme shi. In tana son ƙari ma, tana iya haɗa tare da fasta class na kankana, sai ta haɗa. Idan ta tashi, to wannan fasta class ɗin nan shi ne abin da za ta dama da ruwa, shi ne ruwan da za a markaɗa wannan kankanan da shi. Idan uwar gida ta tashi, sai ta samu robarta, ta zuba wannan fasta class ɗin nan na lemu, ta kawo na kankana ɗin, ta haɗa, ta sa. Ba sai ta ƙara sukari ba. Ya danganta ga irin shan zaƙin mutum, amma in dai mutum ya sa wannan, ya danganta in dai ba yawa ke ga gare shi abin da za ta yi markaɗe ba, ya isa wannan. Sai ta zuba ta dama shi, kar ta cika ruwa da yawa, saboda ita ma kanta ai kankanan ruwa ce. Ta dai sa ruwa kaɗan wajen dama shi, yanda ya ta ɗan zuba a cikin blender ɗin. Sannan sai ta kawo wannan citta da kankanan nan, sai ta zuba a ciki. Idan ta zuba a ciki, sai ta markaɗa. Ta markaɗa shi, ta markaɗa shi don yin laushi. Idan ta tashi uwar gida, sai ta nemi ɗan bokitin ta ko ta roba ta wadda ke da marfi haka, sai ta tace ta sa rariya, ta tace amma kar ta sa mai laushi. Ta nemi mai ɗan zaga-zaga wadda ana ɗan son ɗan abin nan ɗin kankanan ya ɗan shiga haka ciki, sai ta tace da zaga-zaga. Idan ta tace ta gama markaɗanta gaba ɗaya duka, ta gama da shi, sai ta aje. Idan tana da flavor irin na ruwa ɗin nan na kwalba ƙarama na lemu, to tana iya ɗigawa a ciki. Wannan kuma sauran wannan kankanan nan da ta aje gefe ɗaya, idan uwar gida da wasu tsinkaye na irin wanda ake tsire da su, akwai su ana saida su a kanti wasu ƙanana haka, to sai ta samu wannan kankanan ta tsitsira a jikin wannan tsinke, sai ta aje shi ma gefe ɗaya. Idan wannan kankana da aka yi juice ta ɗau sanyi a fridge, to in ta tashi zubawa a kofi, aka zuba a kofi, sai a kawo wannan tsinken nan da tsiren nan da aka tsira na kankana, sai a jefa wa mutum a ciki, sai ya sha. To a sha ruwa lafiya.
To yaya Usman?
Allah za a yi shakin Allah, Allah sha zizi taji.
Amin, amin, na san zizi taji kam.
To sai mu ce yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu sai dai fatan a sha ruwa lafiya dan Najeriya kin ga yanzu ana shinshina
shi ana kwarai da
Najeriya da shi Niger
to Allah ya sa kowa ya sha ruwa lafiya
amma yanzu kan amada da
Safinatu Sodangi
da Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniya mu ne Mr. Rob Michael amma da Daula Salim wadda ta taya mu saurari sai ni Usman Ahmad Kabara amada da Maryam Buga da ta ba mu rahoto mu ke cewa mu zama lafiya
Maryar Amurka yau ta tantance Ta yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalace Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari